naira 1000 kaga ka hada shi da abin da ba zai bai da shi ajizi ne ba zai iya wannan ba ko wanda wanda yake bai da ido kace ya nuna maka wani abu kaga shi baya gani to wannan do ajiz ne bambancin sa da alkasal kasal duk zai iya mutum da lafiyar sa lau kace tashi mutum masallaci ya ce shi ba zai iya ba kaga anan ba wai ba zai iya bane kawai tsabar san jiki ne baya san tashi daga inda yake ko ya tashi ya nemi na kansa ya ce shi ba zai iya ba to wannan kaga kasal ne to shi ne yana neman tsari daga kasala domin wani abu ne wanda yake nuna aibi wanda ya tattara aibi ga mutum al-ajizu wannan yana da uzuri shi ba zai iya bane saboda wannan yana da uzuri amma al-kasul wannan ba shi da uzuri a gurin Allah domin an ba shi istita'a din sai yake amfani da ita sai sa ya zo a hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wajera ci da hannun hagu Annabi ya ce ci da hannun dama sai ce la astati wa ma mana'ahu illa al-kibar yace bazan iya ba kuma ba abinda ya hana shi wato ba wai ba zai iya bane kawai tsabar girman kai ne taurin kai kada ai masa gyara ce bazan iya bane shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba za ka iya ba to kada ka iya tun daga lokacin hannu ya shanye ya kasance ba zai iya komai da shi ba to kaga wanda ya sha bamban da wanda shi ba zai iya din bane wanda Allah ya raba ya wato ya sa ya rasa hannunsa na dama to kaga ba yadda za a yi ya ci abinci sai da hagu din da ya rasa na dama to kaga wannan ajizi ne shi ajizi yana da wato yana da uzuri amma al-kasul wannan ba shi da uzuri ce a'udhu bika min al-kasal wa su'ul kibr ko dai zama wa su'ul kibr ana nufin wato girman kai to da munin da girman kai yake da shi sai zama na idafa ce idafatu sifa ce ila mawsufiha wato girman kai mummunan girman kai yana neman ka tsare ni daga girman kan da yake da muni to duk girman kai yana da muni to amma idan har girman kai ya zama girman kai ne da zai hana mutum bautar Allah ko da zai hana mutum karɓar gaskiya abu shakka ya fi kowane girman kai muni ko kuma ya zama alkibar ana nufin shekaru wato kamar yadda ya zo a wasu addu'o'i kamar addu'ar ta zo a hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas wa an uradda ila arzalil umr ko a mayar da ni in zama na tsufa na rattike tsufa din na irin mutum ya zama sai an daga shi sai an kwantar sai an tayar to kada ubangiji ka kai ni irin wannan tsufa ya zama na su'ul kibar ana nufin wato tsufa wanda ya kai matuƙa ga muni har zama na mutum ba zai iya tashi ya iya yin wani abu a rayuwarsa ba komai sai an yi masa ya dawo kamar jariri to ya dawo kamar jariri daga wannan abu ne wanda yake yana da muni ko ta kai ma har yadda zai zama hankalinsa ma ya ragu ya zama na in yana magana ya ta shirme kaga duk wannan mutum ba zai so ya kai wannan yanayi ba to duk ma'anar wasu'ul kibar zai dauki wannan ma'anonin guda biyu sannan ya nemi tsari min azabin finnari wa azabin fil qabr rabbi inni a'udhu bika min azabin finnari wa azabin fil qabr ubangiji na ina neman ka tsare ni min azabin finnar daga azabar wuta wa azabin fil qabr da kuma azaba ta kabari anan an ambace azaba da nakira to aka ce azabin wato ba a ce a'udhu bika min azabin nari ba ko azabin min azabin nari ko azabin qabr sai aka ce azabin fil nari ko azabin fil qabr wannan shi ake kira at-tankil lit-ta'dhib ko lit-tafkhim wato a kawo kalma ta zama na kira ce maimakon ma'arifa don a nuna girmanta wannan da a nuna cewa azabar da take wuta azaba ce mai girman gaske haka nan azaba da take cikin kabari domin nan ne mafarin azaba daga nan ne wanda yake tababbe a lahira zai gane lokacin da aka sashi a kabari, lokacin da ya fara jin aka fara azabtar da shi, to a lokacin ne zai gane cewa wato akwai gaba ba za ta yi kyau ba, Allah ka kiyashe mu. To kuma an ware waɗannan azabobi guda biyu da ambato, to da cewa a lahira akwai azaba iri-iri, amma sai aka ambace azabar kabari da kuma azabar wuta. Wato azabar kabari ne mafara, nan ne mabda, azabar wuta kuma nan ne ƙarshe. Wato kabari nan ne farkon awwalu manazilil akhira, daga zarar aka sa mutum kabari to ya fara shiga matakan lahira kuma kenan. Sannan azabar wuta kuma ita ce ƙarshe cikin azaba, duk da za a yi wa mutum azabar wuta ita ce ƙarshe, shi yasa aka faɗi farko aka faɗi ƙarshe. To wannan ita ce addu'ar da ko zikirin da mutum zai yi kunshe da addu'a, ba zikiri ne amma yana kunshe da addu'a da mutum zai yi lokacin da safiya ta yi ko kuma yamma ta yi ko muce dare ya yi. Sai kuma na wato na hudu ce Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka an-nushur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka an-nushur. Ya Allah bika asbahna, ya Allah gare ka muka waye gari, bika asbahna wato gare ka muka waye gari, wa bika amsayna kuma da kai muke kai yamma, wato kai ne kake kai mu lokacin yamma, wa bika nahya kuma kai ne kake raya, wa bika namut kuma kai ne kake karban rayukan mu, wa ilaikan nushur kuma matattara makoma duka zuwa gare ka ne. Idan kuma da yamma ne fa idza amsa, idan da yamma ne sai ce Allahumma bika amsayna wa bika asbahna, wato ya fara fadar amsayna, inda safa ne ya fara fada asbahna, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Idan kuma da yamma ne Allahumma bika amsayna wa bika asbahna, sannan wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka al-masir. Wannan hadisi hadisin Abu Hurairah ne, hadisin Abu Hurairah ne, yana cikin sunan gaba ɗaya sun ruwaito shi in banda Nasa'i, Nasa'i ya fidda shi fi amali yawm wal layla, saboda ya cewa duka ashabu sunan sun ruwaito shi, illa kawai Nasa'i ya ruwaito shi ne a cikin Sunan al-Kubra, babu shi a cikin al-Mujtaba. Sannan kuma hadisi ne wanda Imam Ahmad shi ma ya fitar da shi, hadisin Abu Huraira, insha Allahumma bika asbahna, ya Allah bika, wannan ba'un din akwai tana ta'alluki da khabar din asbahna wanda yake mahfuz abin nan mahzuf ne. Allahumma bika, Allahumma asbahna multabisina bihifdhika ko bi inayatika ko bi ma'unatika ko bi dhikrika. Kana iya kaddara do abin da kaso, dole a kaddara mudaf, dole a kaddara mudaf bayan badin, to bika ay bihifdhika ko bi dhikrika ko bi himayatika ko bi ma'unatika. Wato ya Ubangiji mun waye gari muna lullube da taimakonka, ko muna lullube da zikirinka, ko muna lullube da kulawarka, ko muna lullube da ra'ayarka, duk dai abinda ka kaddara zai zama ma'ana, zai zama ma'ana ce wacce take ta dace da siyakin. Allahumma bika asbahna, ya Ubangiji mun waye gari muna shagalce da ambatanka, mun waye gari muna karkashin kulawarka, shine bika asbahna wa bika amsayna wa bika amsayna ay anta tumsina, kai ne kadai, kai ne wanda kake kai mu yamma, wato babu wanda zai kaddara mana rayuwa har zuwa yamma sai kai. Wa bika nahya, kai ne kake raya, wato babu wanda zai ba mu rayuwa sai kai. Wa bika namut, kuma kai ne kake karban ran. Wa ilaikan nushur, kuma gare ka ne ake tashi ranar, wato ranar gobe kiyama, zuwa gare ka ake tashi ranar gobe kiyama. Wannan ita ce addu'ar da zikirin da mutum zai fada, yana cikin azkar da mutum zai fada da safe. Sannan sai ya kawo na biyar wanda shine sayyidul istighfar, shine sayyidul istighfar, insha Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وأنا شيني سيد الاستغفار الإمام البخاري يا فتد شي سنن أصدق شكين أصحاب السنن سن فتد وأنا حديثا شداد ني ابن أوس حديث شداد ابن أوس من دا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكتوى سيد الاستغفار أن يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وتوجه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت شو قبل استغفاري قبل أن جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم شو قبل استغفاري باواجي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت يا الله كيني أبنجينا باب أبن بوتادك اسكيا سيكي خلقتني وأنا عبدك كاهلتشيني وأنا عبدك كمني باوكني وأنا على أهلك ووعدك كمني إنا ننكن الكورنك إنا كما ننكن غسكتا وإنا ننكن يرجيجين يا تادكي كما إنا ننكن غسكتا وإنا الكورنك ما استطعت قر ودي إيكو أعوذ بك من شر ما صنعت إنا نيمن سألي دكي دك شر أبند نأيكتا أبوء لك بنعمتك علي إنا كما وزوى غريكا بنعمتك علي da ni'imar ka da kai mun wa abu'u bi zambi ina komawa da zunubi na faghfirli ka gafarta mun fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta domin babu mai gafarta zunubai sai kai to allahumma anta rabbi wa sayyidul istighfar za mu ga irin yadda ya kunshi abubuwa ma'ana wacce suke za ta sa ya zama sayyidul istighfar dan ka dubi ma'anarsa da abubuwan da ya tattara babu shakka zai zama sayyidul istighfar domin bawa baya gushewa ba face yana tsakankanin abubuwa guda biyu ko dai ni'ima da Ubangiji ta'ala zai masa wacce ta take wajibi ya gode masa wacce za ta wajabta masa godiya ga Allah ko kuma zunubi da zai kasance a cikin sa wanda zai wajabta masa ya nemi gafarar Ubangiji wato ko dai yana cikin ni'ima wacce wajibi ya gode wa Allah akan ta ko kuma wato yana cikin laifin da wajibi ya nemi gafarar Ubangiji baya kushewa baina ni'matin tastawjibu shukr wa dhanbin yastawjibu al-maghfira wa al-istighfar. To za mu ga wannan hadisin kusan abin da ya kunsa duka kenan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ya Allah kai ne ubangijina farko bawaye itirafi da ubudiyar ubangiji da rububiyar ubangiji cewa Allah kai ne ubangijina ana kai ne rabbi kai ka halicce ni kai ka raya ni kai kake ciyar da ni ka shayar da ni ka bani lafiya ka bani matsuguni duk abin da nake takama da shi kai ka bani saboda haka a ciki kaga akwai itirafi da rububiyar Ubangiji dukkan abinda nake da shi ko nake takama da shi Allah kai kamu tun daga halitta tun da kai halitta ta Ubangiji ka bani duk abinda ka bani wannan ita ce rububiyya sannan ya kawo uluhiyya la ilaha illa anta to ya itirafi da rububiyya ya yadda ya yi ikrari da rububiyar Allah sannan kuma ya dawo yayi itirafi da uluhiyar Ubangiji la ilaha illa anta babu abun bauta da gaskiya sai kai kaga ya tabbatar da wannan ya tabbatar da rububiyya wanda ita ce take wajabta masa ya karbi uluhiyar Ubangiji ya bauta masa shi kadai domin bawa idan har ya gamsu ya yarda ya amince cewa Allah ta'ala shi ya halicce shi kuma shi yake ni'imta shi da dangogin ni'imomi daban-daban kaga shi wajibi ne ya bauta masa shi kadai sai sa mara da rububiyya take nuna cancantar ubangiji da abauta masa sanna uluhiyya kadai ta sada bauta din shi kadai sada ce khalaqtani wa ana abduka kaga nan ma ya tabbatar da cewa ubangiji Allah shi ya halicce shi tunda shi ya halicce to shi bawon Allah ne saboda haka ubangiji ta'ala ya halicce halitta domin su bauta masa to yana itirafi da cewa halittar sa da Allah ta'ala yayi yayi ta ne dan ya zama bawan sa ya bauta masa kamar da Allah ya ce ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ce khalaqtani wa ana abduka ka halicce ni ni kuma bawanka ne wa ana ala ahdika kuma ina nan bisa alkawarin da na daukar maka akwai tsakanin dan adam tsakanin bawa da ubangijinsa akwai alkawari da ya dauka na cewa ba zai bauta wa kowa sai Allah ba jalam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu shaytan ban muku ban yi alkawari da ku ba ya ku dan adam cewa kar ku bauta wa shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim kuma ni kadai za ku bauta wannan shine tafarki madaidaici wannan shine alkawarin da Allah ta'ala ya yi da dan adam yayi da bawa cewa ba zai bauta wa kowa ba idza qadara rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatuhum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin tun farko ubangiji ya dauki wannan alkawari daga to dan adam bawa anan yana itirafi da cewa yana nan akan wannan alkawarin na cewa ba zai bauta kowa sai Allah ba zai bauta kowa ba sai Allah sannan wa wa'adika ai alata wa ana ala tasdiqi wa'adika ubangiji ya alkawarin wanda ya bauta masa zai sa shi aljanna to yana nan akan yadda da wannan alkawarin ya rike alkawarin ba zai bauta kowa sai Allah ba kuma yana nan akan gaskata alkawarin da shi kuma ubangiji yayi da cewa idan bawa yayi masa bauta zai sa shi aljanna in yayi masa abin da yake daidai zai sa kanka masa wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishara zuwa gare shi inda yake cewa man sama ramadana imanan wa ihtisaban imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadana imanan wa ihtisaban وفر له ما تقدم من ذنبه ايمانا شيني تصديقا بالوعد احتسابا كما ايمانا شيني القيام بالعهد احتسابا كما تصديقا بالوعد ايمانا يا ايماني وتوبسا ونن يرجيجين يا ده سكي ده اوبنجي sannan kuma ihtisaban yayi imani da cewa ya gaskata da cewa akwai lada da Allah ta'ala zai bashi shi da yake cewa ana ala ahdika wa adika yace masata'tu gurgudan iko na domin duk abinda bawa zai yi na bautar Allah wato zai yi shi ne gurgudan ikon sa gurgudan abinda zai iya abinda mutum ba zai iya shi ba ubangiji baya kama shi da shi to Allah ya ce fattaqullaha masata'tu ku ji tsoron Allah gurgudan iyawar ku wa bartukum bihi fa'tu minhu fa'atu bihi masata'tum abinda na umarce ku da shi ku zo da shi gurgudan iyawanku kuma wanda ya nuna cewa bawa yana da istita'a wanda ya tabbatar da cewa bawa yana da istita'a wato yana iya yin Allah ya bashi wata dama ya bashi iko na yayi ko ya bari wato ubangiji ta'ala bai dabe bai shi ba bai kudindine shi ba ta yadda ba ya da katabus sai abinda aka tirsasa shi a'a wannan kaga raddi ne ga almulk abin almujabbira wanda suke ta ubangiji ya tirsasa bawa ne cikin ayyukan sa saboda ka duk motsin da bawa yake cikin tilas yake yin shi ba wai zabin shi bane to kamar yanda ganye yake kadawa lokacin da iska ta kada ba bisa zabin ganyen bane yake wannan kadawar in ta kada gabas in ta kada yamma kada yamma in ta kudu ya kudu in ta arewa ya arewa in ta tsaya ya tsaya kaga ba zabin sa a ciki to saboda haka wannan hadisi yana raddi ga wannan aqidar tunda anan an tabbatar wa da bawa istita'a yace wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wato gurgurdan iko na gurgurdan yadda zan iya ce a'udhu bika min sharri ma sana'tu, ina neman ka tsare ni daga sharrin abin da na aikata. Kaga anan ma raddi ne ga su wadannan al-mujabbira al-jabariya wadanda suke ganin bawa shi baya da wani aiki nashi sai abin da kawai aka sashi, wato sai abin da aka tilasta shi yayi. Anan kaga ya tabbatar da cewa in har ya aikata wani sharri to shi ya aikata da kansa. Min sharri ma sana'tu ay ma fa'altu, daga sharrin da nayi na aikata. Ashe bawa shi yake aikata sharri da kansa, kuma ba a jingina wa Allah sharri. Kaga anan sai ya jingina sharrin zuwa ga kansa. Ashe min sharri ma sana'tu, daga sharrin abinda na aikata. Wanda yayi daidai da fadar Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin addu'an nan doguwa kaul istiftah wa shawa wanda take cikin sayyid Muslim, wa sharru laysa ilayka, to ba a jingina maka sharri, to ba a jingina maka sharri. Don haka bawa anan cikin ladabi ya jingina wa kansa wannan sharri, cewa wa sharri wa a'udhu bika min sharri ma sana'at. Kaga anan akwai tirafi da cewa shi mai laifi ne. Abu'u laka bi ni'matika alayya, to ina ikrarin kai min ni'ima da ni'imar da kai min, wato ina itirafi ina ikrarin da ni'imar da kai min. Abu'u a ya'tarifu, ina yadda da cewa duk ni'imomin da nake ciki kai ne kai min, kamar yadda Allah ya ce kuma bikum min ni'matin fa min Allah, duk abinda kuke ciki na ni'ima daga Allah ne. Wanda akwai itirafin bawa da cewa ni'imar da yake kai kawo a cikinta, yake fagamniya a cikinta, duk daga Allah ne. Wa abu'u bi dhanbi, kuma ina itirafi da laifina, to na yadda ni mai laifi ne. To wannan shine bawa baya fita daga tsakanin wannan ni'matin tastawjibu ash-shukr wa dhanbin tastawjibu al-maghfira, wato baya wuce baya fita daga cikin waɗannan hanyoyi guda biyu, ko dai zama ya to yana nan tsakanin ni'imar da Allah ta'ala yake masa wanda wajibi ya gode masa, sannan kuma da laifin da wajibi ya nemi gafararsa. Haka anan bawa yake cewa to duk ya yarda da cewa Ubangiji ta'ala shine mai gafara, ce fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, ka gafarta min domin babu mai gafarta zunubi sai kai. To Annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisin yake cewa man qalaha muqinan biha hina yumsi famata bil laylatihi dakhala al janna, wanda ya fade ta yana mai yaqini da wannan addu'a, yana mai sakakkan cewa har zuci da wannan addu'a, yana mai yadda da ita, kuma ya mutu a wannan daren, wato ya fade ta da yamma kuma ya mutu a wannan daren, dakhala al janna, to tabbas zai shiga al janna. Wa kadhalika idha asbaha, haka da in da safa ne ya fada, yana mai yaqini da abin da ya fada, yana mai sakankan cewa har zuci da maganar da wannan addu'ar, to kuma a yinin Allah ya karbi ransa, to zai shiga aljanna. To wannan shine sayyidul istighfar, kuma a karkashin sa akwai tarin ma'anoni wanda lokaci ba zai bar mu ba mu yi bayani sama da abin da muka yi. Badruddinul Aini, wani malami ne daga cikin malamai, ya yi littafi guda ka cukam shafuka masu yawa, sharhin wannan littafi sharhu hadisi sayyidul istighfar, yana kunshe da ma'anoni masu yawa. Ibnu Taymiyya da Ibnu Qayyim sun yi ta ishara zuwa ga wasu daga cikin ma'anoninsa a littafansu daban-daban. Allah ta'ala ya sa mu dace, kuma a nan ne za mu daga aya sai wani karan insha Allah, da fatan abinda muka yi daidai. Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure. Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.